أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan masallaci na Markazul Imam al-Bukhari cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin kanan dabo a yau 16 ga watan Ramadan hijira 1443 wanda ya zo daidai da 17 ga watan 4 miladiya 2022 cikin tafsirinmu na littafin Allah madaukakin sarki. Har yanzu muna cikin suratul Ankabut, inda zai muka tsaya kan aya ta 52 insha Allahu ta'ala. A yanzu zamu tashi kan aya ta 53. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa يستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
Ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa yasta'jilunaka bil azab, kina neman ka gaggauto musu da azaba. Walaula ajalun musamman, ba da wani ajali a gan ambato ba. La ja'ahum al azab, da azabar ta zo musu. Wa la ya'tiyannahum baghta, kuma tabbas hakika azabar za ta zo musu baghtatan wa hum la yash'urun. Al ali ku ba su yi aune ba kuma ba su sani ba. يستعجلونك بالعذاب سنا نيما تفقوتو دا عذابا. وإن جهنم حقيقة جهنم لمحيطة بالكافرين سنا كوي لتافرين بباتيا. يوم يغشاهم العذاب غانا دا عذابا ذاتا للبيسو من فوقهم تسمنسو ومن تحت أرجلهم دكما تقشن كفاموسو ويقولوا yace zuqu ma kuntum ta'malun, ku dantani abinda kuka kasance kuna aikatawa. Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana bayyana mana wauta ta mushrikai da rashin hankalinsu ta yadda suke neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaggauta kawo musu azaba. Ma'ana in har abinda yake da'awa gaskiya ne, to wannan azaba ta zo ta same su, suna faɗan wannan a babin izgili. A cikin waɗannan ayoyi Allah ya gaya mana ba don wani ajali da Allah ya riga ya ambata ba, da yake dukkan lamarin Allah yana cikin tsari. Ba don Allah ya riga ya tsara ya sanya wani ajali ba, da azabar ta zo musu. Amma Allah ya ba da tabbacin cewa za ta zo musu baktatar alhali ma ba su yi tunani ba, ba su yi aune da cewa azabar na zuwa ba. Allah madaukakin sarki ce wa yasta'jilunaka bil azab, kina neman ka gaggauta yi musu azaba ya rasulullah. Ma'ana kina neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan shi annabi ne ya kawo su azaba, suna faɗan wannan ne idan suna nuna cewa ya gaza kawo azabar saboda shi ba annabi ba ne. Ma'ana sun ɗauki jinkirin azabar da ba ta same su ba a matsayin wata shubha da za su riƙe na cewa ba annabi ba ne, domin da annabi ne yadda suke neman azaba da ta zo musu. Sheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen cikin tafsirin shi ke cewa wannan neman azaba da suke yi ba wai suna nema ba ne don suna son azaba, suna nema ne ta babin izgiri, ta yin izgiri da kuma ƙalubale, ba wai don suna son azaba ba ne. Irin in ka isa ne ka yi kaza, da haka suna ganin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai iya wani abu ba kuma azabar ba za ta zo ba, da haka suna yi ne da sunan izgiri. A wani gurin Allah ya gaya mana ma abinda suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik, Allah idan wannan abinda annabinka ya zo da shi shine gaskiya daga wajenka, fa amtir alaina hijaratan min as-sama', kai mana ruwan duwatsu, a wai ke na bi azabin alim, ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi. A wani gurin Allah ya gaya mana cewa suna cewa wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin, suna cewa wai yaushe ne wannan alƙawari zai cika idan har gaskiya kuke, suna neman dai a sa musu azaba. Wannan kuma ba komai yake gwadawa ba illa cikakken rashin hankalinsu da rashin tunaninsu, domin abinda ya kamata su ce ya Allah in wannan abinda yake kira a kai gaskiya ne Allah ka shiryar da abinda ya kamata su roƙa ke ne, idan gaskiya ne kun ga za su samu rabauta da shari'a, in kuma yadda suke rayawa ba gaskiya ba ne addu'a ba za su cutar da su ba. Amma da yake suna da wauta, suna da rashin hankali, sai suke neman azaba ta zo. Wannan azaba da suke nema anan azaba ta duniya, azaba ta duniya, don a gaba za mu ji kuma suna neman ta lahira. A nan suna nufin irin a ce sama za ta yi ruwan duwatsu, ko a ce a wani yanki na sama zai kifi ya faɗo musu, ko a yi ruwa a halakar da su ko iska, wannan azaba suke nema. Sai Allah ya ce walaula ajalin musamman, ba don wani ajali abin ambato ba, mana ba don Allah ya riga ya ambata, ya riga ya tsara, ya kaddara cewa akwai lokaci da azabar za ta zo, ba don wannan ba da ja'ahum al-azab, da azabar ta zo musu. Wannan yake nuna Allah maɗaukakin sarki yana yin komai a kan tsari da hikima, da haka lokacin da suka nemi azabar Allah bai kaddara za ta zo ba. Shi yasa za ka yi ta neman abu, in Allah bai kaddara zai same ka ba, sai Allah ba zai ba ka a lokacin ba, sai kira ma lokacin da ba ka da su sai kuma abin ya zo. To don komai Allah yana tsara shi, kuma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya alƙawari wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a halakar da ita gaba ɗaya ba, gaba ɗaya irin yadda aka yi wa mutanen annabi Nuhu, aka yi ruwan tufani ya tafi da su ba wanda ya yi saboda sai wanda yake cikin jirgi, ko irin yadda aka yi wa Adawa ko Samudawa. Wannan al'umma Allah ya alƙawari ba zai mata haka ba, matuƙar manzon Allah yana nan, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, matuƙar manzon Allah yana nan ba za a yi musu azaba, sannan manzon Allah tana cikin su ba za a yi musu azaba, littafin Allah yana cikin su ba za a yi musu azaba, haka nan suna istighfari ba za a yi musu azaba ce ake magana ba za a nan ba, ita ce azaba ta al-istisal, ta ɗebe al'umma gaba ɗaya a kwashe ta gaba ɗaya a halakar da ita. Wannan Allah ya alƙawari ba zai wannan al'umma ba, saboda wannan al'umma ce ta ƙarshe, bayan wannan al'umma ba wata al'umma, sannan manzo Allah shi ne annabin ƙarshe, bayan manzo Allah ba wani annabi da zai zo, don haka ba magana a halakar da wannan al'umma sannan a sake samar da wata. To amma a nan azabar da suke nema ma'ana koda iyaka su ce koda yankin su ne ya zo, to Allah ya ce ba don wani ajali da Allah ya ambata ba, wasu malamai suka ce shi ne tashin alƙiyama, Allah ya riga ya ambata akwai lokacin tashin alƙiyama ba don wannan ba da azabar ta zo musu, wasu malamai suka ce a nan abin da ake nufi a nan duniya ba komai Allah ya sanya mai ajali daka ba dan Allah ya riga ya kaddara lokaci ne ba azabar ta zo amma sai Allah ya ce wala ya'tiyannahum bakta da sannan azabar za ta zo muku baktatan ba tare da aure ba wa hum la yashurun alhali ma ba su san da zuwan azabar ba kullun azabar za ta zo baktatan anan zahirin aya yana da wannan a duniya ne mana wannan azabar za ta zo musu a nan duniya ne Allah ya bada tabbacin za ta zo musu baktatan a nan duniya ko dai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai mana Allah ya azabtar da su ta hanyar manzo Allah da sahabbai qatiluhum yu'azzibuhum Allah bi aydikum Allah ya ce ku yaƙe su Allah zai azabta su ta hannayenku ko dai irin wannan ta faru ko kuma ya zama azabar ta zo daga wajen Allah kai tsaye sai malamin ta ce anan Allah ya ce wala ya'tiyannahum tabbas haƙiƙa azabar za ta zo baktatan sai wasu malaman tafsiri suka ce kuma azabar ta zo shi ne abin da ya faru da su a ranar yaƙin Badar yaƙin Badar wanda ya karanta sira ne da shi ne yaƙi babba na farko da manzon Allah yake fita da sahabbai kuma manzon Allah bai fita da niyyar yaƙi ba manzon Allah ya koma Madina tare da sahabban shi sai labari ya ishe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga ayarin Qurayshawa fatake na Qurayshawa za su wuce ta gefen Madina suna ɗauke da dukiyar mutanen Makka ko mutanen Makka nan su ne suka kolo sahabbai suka kwace musu dukiya sai manzon Allah ya ga yanzu dama su da za a je a kare wancan ayari a karɓe wannan dukiya dan a mayar waɗanda aka kwace wuta su ana da haka manzon Allah ya ce wa sahabbai ku tashi mu je dan mu tare wannan ayari mu karɓi wannan dukiya a zo a raba waɗanda aka kwace wa ana da haka wanda yake da azamawa kun ya zo a tafi sun fita duka kuma mutum 70 da wani abu ba suka taho suna tafiya sun baro garin Madina sai labari ya kaiwa wannan fatake na Qurayshawa wannan ayari cewa ga shi nan manzon Allah da sahabbai sun fito za su kare da haka mai jagorantar wannan fatake Abu Sufyan a lokacin ya bi wata hanya ya yi dabara ya tsere da dukiyarsa da dukiyar mutanen Makka amma kafin ya gudu din ya aika ɗan aike Makka cewa a je a gaya musu fito su kare dukiyarsu dan aiki ya tafi ya kuma bi wata hanyar ya samu ya tsala da ya gudu lokacin da dan aiki ya ga mutanen Makka cewa ga dukiyar ku can za a tare ta kun san mutanen Makka ƴan kasuwa ne Makka ba a yin noma tunda guri ne da yake wajin da ya gairi ne zarkin ba a yin noma kasuwanci suke shi sa Allah ya magana kasuwanci su da tafiye tafiyen su cikin suratul Quraysh li ila fi Quraysh ila bi murdat ash-shita'i was-sayf suna tafiya lokacin sanyi da tafiya lokacin zafi su kai dukiya su kai kaya furo suna zuwa garin ruwan sham suna zuwa garin ruwan yaman to dan haka sai suka fito dan su tarwan dan dukiya sun fito wajen mutum dubu da kuma kayan fada da ababen hawa da raƙuma da dawakai a lokacin da manzo Allah da sahabbai duka dawakan da ke cikin su musu ba kirga ba raƙumi ɗaya ma manzo Allah in ya hawo aka yi tafiya sai ne ya sauka wani ya hawo to bayan labarin ya ishe cewa ai dukiyar su ta kuɗuta su koma gida sai Abu Jahal da ire-ire suka ce a'a ba za mu koma ba za mu karasa Badar sunan guri ne can za mu je mu sha giya mu ci abinci a yi rawa mata su yi rawa laraba duk su ji labarinmu mun fito ga mu kuma an kasa taronmu don a ci gaba da jin tsoronmu to ashe Allah ya tsara wani lamari za a haka yasa Allah ya ce walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad da alƙawarin kai da juna ila da kun saba da haka shi kuma manzo Allah da ya jira bari ga sun fito ba za su koma ba da haka dole a fita ai wannan ya shawarci sahabbai me kuke gani za mu fita mu tare su ko komawa za mu yi Madina mu zauna mu ga me Allah zai yi sahabbai suka ba da ƙarfin baya da goyon bayan a tafi kuma mutanen Makka duk wani wanda ya ishe yake je da kanshi sai da ya fito wannan yaki suna cewa banda Abu Lahab shi kuma bai fito ba amma ya turo wani a madadin shi amma su Abu Jahal su Umayya su waye su Az ibn Wa'id da sauran waɗannan manya-manyan kafirai duk sun fito manzo Allah ya shawarci sahabbai suka ce aje aka je gurin manzo Allah da sahabbai suka fara isa gurin Badar suka nemi guri mai kyau suka cikin masauki cikin dare manzon Allah ya yi ta roƙon Ubangiji yi ta addu'a yana Allah in ka halaka waɗannan al'umma da ke tare da ni a yau to ibada ta ƙare a bayan ƙasa kuma wanda yake nuna maka yadda bayan Allah wanda suka san Allah suke kun ga manzon Allah bai dogara cewa shi manzo bane kurge zai kwanta ya barki addu'a yayi kai yana roƙon Allah saboda babu wani wanda zai wa Allah alwashi ya aminta cewa shi ai shi kaza ne da haka bari ya ji ba zai riko da sababi ba manzo Allah yayi ta addu'a har sai jina Abubakar yana ya isa Allah zai amsa maka ya rasulullah bari ya wani manzo Allah ya fito nuna wa sahabbai inda kowa zai tsaya daga nan aka yi masa wani ya dinga nuna musu cewa nan za a kashe wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani da haka aka zo aka fara yaƙi kuma Allah ya aiko mala'iku suka shiga cikin yaƙin sahabbai na cewa sai sahabi ya bi kafiri zai sare sai ya ga an sare kan kafirin bai ga wanda ya sare kan ba sai ya ga ma'ana hannun ya fita bai gani ba mala'iku ne da haka aka yi wannan yaƙi sai da aka kashe manya-manyan kafiran Makka mutum 70 sai da aka kama guda 70 sauran suka gudu shi ne malamai suka ce wannan azabar da Allah ya ce wala ya'tiyannahum baghta azabar za ta zo musu ba tare da shiri ba shi ne abin da ya faru da su a yakin Badar sai yadda aka rugurguza su garin Makka gaba ɗaya ya ruɗe ya ɗaukemi kowane gida in ba a kashe ba to an kama da haka manzo Allah ya ƙara izza ya ƙara ƙarfi Allah ya kira ranar Badar da yawmal furqan yawmal taqal jam'an rana ta lallabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da jama'u guda biyu suka haɗu ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله يا باكو نصرة بدر باكو دا يوا كنا كدان ذاك نصرة تا الله شي تو wannan azabar kenan shine abinda malamin su ce shine dannan da Allah yake wala ya'tiyannahum baghta azabar za ta zo musu baghtakan shine ma'ana wannan azabar dan zin sha wahala kaga dai suna gudu suka juya baya jidda alfa'arin su da nuna isa sannan ga manya-manya su Abu Jahl da an kashe su su Umayya ibn Khalaf da an kashe su a gurin su Asim ibn Wa'il duk wani mujrimi babba an kashe manya-manya a gurin an kama wanda za a kama sauran sun gudu to shine abinda Allah ya faɗa annabi Musa da Musa ce wannan azabar ake nibi Allah ya ce za ta zo musu baghtatan kuma ta zo sun gani abinda ya faru a wannan rana kuma dama Allah ya ce musu baghtatan dan musu taba zatar haka zai faru ba shi yasa ba suka ce sai sun je Badar din sai sun yi abin da za su Allah ya ce wahum la yash'urun alhari musaliba ba su yi aure ba azabar za ta zo kuma ta zo sai Allah ya ce yasta'jiluna ka bil azab suna cewa ka kawo azaba suna neman ka gaggauto da azaba ana aka ce suna neman azabar lahira ta farko irti ijan ne kan azabar duniya ta biyu suna magana ta lahira cewa an je lahiran ma azabar ta zo mu a shirye muke sai Allah ya ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin to haqiqa a lahiran ma jahannama za ta kewaye kafirai ta kokena kafirai ba makawa sai sun shige ta sai Allah ya ce yawma yaghshahum al azab min fawqihim ranar da azaba za ta lullube su ta saman wa min tahti arjulihim da ta kasar ma'ana wannan ta'biri kamar a ce masa azaba za ta lullube su gaba daya domin abin da ya zo ta sama ta kasa to ya gama zuwa domin zai rika mutum ne gaba daya wa yaqulu a ranar Allah zai ce ko yayi umarni a ce zo ko ma kuntum ta'malun ku dan tada abin da kuka kasance kuna aikatawa a ranar in sun shiga wannan wuta din za a ce ku dandana abin da kuka kasance kuna aikatawa a wani wurin Allah ya ce la hum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash jahannama za ta lissafe muku bargo ta lullube su ta sama da kasa law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar kafiri da sun san ranar da ba za su iya kare wuta daga fuskokinsu ba wala an zuhurihim haka nan ba za su iya kare wuta daga bayansu ba wala hum yunsarun ba kuma a taimakon su a wannan rana bal ta'tihim baghta wannan rana za ta zo musu baghtatan fatabahatuhum talikita su fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun ba za su iya ma'ana me yadda wannan rana ba kuma ba za a jinkirta musu a wannan rana ba lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal Allah ya ce sama da kasar su duk inuwa ce ta wuta shine ana Allah ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, jahannama tana kewe da kafirai, za a ci muku kudan dare abin da kuke aikatawa a duniya. Wannan ya nuna an mun sakamako ne saboda abin da kuke aikatawa. Yawma yud'una ila nari jahannama da'a, za a dinga ma'ana ingiza su, ana tunkudo su zuwa wutar jahannama. Ana hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun, wannan ita ce wutar da kuke karyatawa. Abasirun hadha am antum la tubsirun, wannan sihiri ne, rufa'ila ne wannan, ko ba ba kwa gani ne? Bayan an sa su a wuta, shi tuga ta nan islauha, ku shige ta, fasbiru aw la tasbiru, ku yi hakuri ko kada ku yi hakuri, sawa'un alaykum dittin, ku yi hakuri ku zauna kada ku yi hakuri ku zauna, duk ɗaya ne innama tujzauna ma kuntum ta'maluna, abin da kuke aikatawa ne aka saka muku. Da haka Allah madaukakin sarki bai musu wani sakamako ba sai face sakamakon abin da suke aikatawa, domin Ubangiji Allah madaukakin sarki baya yin zalunci. Wannan yake gwada mutum ya aikata alkhairi dan ya je ya samu alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki. Wanda ya ci shiyar wannan kuma abin da zai gamu da shi, Ubangiji Allah kai mana kyakkyawan sakamako, sai Allah ya ce mai.
Ya ibadiya allazina amanu إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
نعم التي يا عبادي الذين آمنوا يا كبائنا وأن نفسكي إيمان إن أرضي واسعة hakika kasa ta mai yalwa ce, fa iya ya fa'budun, ni kadai ku bauta mu. Kullu nafsin, dukkan wata rai, za'iqatul maut, mai ɗanɗanan mutuwa ce, summa ilaina turja'un, sannan gare mu ake mayar da ku. Ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana kiran bayinsa muminai, ya ibadi ya ku bayina. Allah ya rafa su zuwa gare shi babin girmamawa, domin wani sa'in akan rafa bayi zuwa ga Allah a babin a rafa halitta ga wanda ya halicce ta. A ce ya ibadi ya ku bayina, ana nufin bayin da na halitta. Da haka a wannan kiran da musulmi da arni kowa zai shiga. Wani sa'in kuma akan rafa bayi zuwa ga Allah min babin tashrifi, girmamawa. To a nan arni ba zai shiga ba, kafiri ba zai shiga ba, sai mumini. Kamar faɗin Allah a nan, ya ibadiyal ladina amanu, kuma rafa su, ya rafa su zuwa gare shi ne saboda girmamawa, domin abu ne mai daɗi. Ubangiji ce kai bawan su ne, abu ne mai daɗi wanda walillahi masalul a'la, ko a nan duniya idan akwai wani babba mai daraja mai ƙima, sai a gaban mutane ce ai wannan nawa ne, ya rike ki ce wannan wane, ai na aiwa na mutumi na ne, na wani za ka ji daɗi saboda girman shi da darajar shi, ga shi yana cewa kai nashi ne. To ina kuma ga rabbul izza, Ubangiji ga gara misali. Allah ya ce ya ku bayina, fa azabahu ilayhi, ya rafa su zuwa gare shi dan ya girmama su. Sai ya ce kuma bayina allazina amanu, waɗanda suka yi imani. Dan Allah yana kiran bayinsa ne annan mu'minai cikin ma'ana girmamawa da ɗaukakawa. Allah ce inna ardi wasi'atun, hakika ƙasa ta wasi'atun, mai yalwaci, mai yalwaci, tana da faɗin gaske, ba wanda zai ce ya san iyakar faɗin ƙasa, sai dai ya san abin da ya sani. Amma hakikanin ina ne ƙarshen ta, wannan sai Allah. To Allah ce ƙasa ta tana da yalwa, me Allah yake nabi da wannan kira ne zuwa ga yin hijira? Domin me? Domin waɗannan kafirai sun yi ta ƙoƙari suna cutar da sahabban annabi, suna murguna mu, suna takura mu. Kuma haka nan ma duk wanda zai zo lokacin da za a dinga takura mai, ana hana shi bautar Allah, to ga Allah yana kalle yana shela, ka zo ƙasata tana da faɗi, ma'ana ka yi hijira, ka bar wannan abinda dai ake so, dai inda ka je fa iyaya fa abudu, ne kadai ku bauta mu. Wannan ya nuna manufar yin hijira shi ne don a bauta wa Allah. Da haka ana kira da duk wanda yake cikin takuruwa baya iya bautawa Allah an hana shi bautawa Allah to yayin hijira ya dabu wani guri ya je can ya bautawa Allah Allah zai mana magana anan gaba cewa karka ji tsoron talauci ko kuma ka ji tsoron mutuwa akwai wanda suka ce mu yanzu muka bar kasar da muka saba muka dabu wata kasa mun bar iyayenmu mun bar matanmu mun bar ƴaƴanmu mun bar ƴan uwanmu baya akwai matsala za mu iya mutuwa to shi ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut yo ai wata rai ma za ta dangana mutuwa da wanda ya yi hijirar da wanda bai ba kowa zai mutu da haka bayan ma mutum ya yi hijirar mutuwar ta same shi yana kan da'a ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka zalunci kawunan suka yi zunubi mala'iku za su ce fi ma kuntum me kuke ciki ne qalu kunna mustada'ifina fil ard ke ai mu raunana ne a bayan ƙasa an raunana mu an fi ƙarfin mu qalu sai mala'iku ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ashe kasar Allah ba ta da yarwa ku hijira cikin ta ne ya hana kaga abin zargi ne ga wanda yake da daman yin hijira kuma an raunana shi an hana shi addini kuma ya zauna cikin wannan tafku din to abin zargi ne Allah zai yi uzuri ga wanda ya kasa yi kamar wanda aka ɗauri ko yanzu a zamanin yanzu a ce ya waye gari ba kuɗin mota an rufe shi ba yadda zai iya fita to wanda yana da uzuri amma wanda zai iya fita zai iya tasawa zai iya guduwa zai iya tafiyar shi to yi hijira ya kai inda zai bautawa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka ambata a karatunmu na baya cewa hukuncin hijira har yanzu yana nan ba a soke shi ba har yanzu duk wanda yake gurin da baya iya bautawa Allah an bunguna masa an hana shi to wajibi ne akan shi hijira ta bin da zai bauta wa Allah wanda ku yake gurin da yake iya bauta wa Allah yana iya sallah yana iya azumi yana karanta alqur'ani yana ibada to yi zaman sa inda yake sai dai halar da yake da wani guri zuwa wani guri wannan shari'a ba ta hana ba kike da shi daga wata unguwa ko ma wata unguwa dan yana san can ko dan kusanci ko dan wani wannan ba ne amma idan yana cikin takuruwar da ba iya bauta wa Allah kuma yana da yadda zai tuwa da mene a kan shi ya yi hijira kada ya zauna a wannan wuri hijira hukuncin ta har yanzu yana nan bai yanke ba amma ga tana hukuncin ta yana bambanta ga yanayin mutane da kuma halin da suke ciki wanda yake cikin arna gaba da baya to yana da tuli hijira ya koma cikin musulmai ko da anna suna barin shi sallah yi ibada yi kaza amma saboda yanayin gurin zama yana da tasiri cikin mutum ko ana son yi hijira ya koma cikin ƴan uwanci musulmai Allah madaukakin sarki ce fa iyya ya fa'budun ni kadai ku bauta min ma'ana ku karfafi ibada gare ni ni kadai kada ku hada Allah da wani a duk inda kuke wanda ya nuna marmarin hijira shi ne tsayar da bautar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ce wannan amsa ne ga wanda ke ganin ba za su yi hijira ba dan tsoron ina za su iya mutuwa don sun bar gonakinsu ko abincinsu ko kaza to sai Allah ya gaya musu duk wata rai ma za ta ɗanɗana mutuwa wannan kullu nafsin za'iqatul maut daidai yake da faɗin Allah kullu man 'alayha fan duk wanda yake bayan ƙasa zai ƙare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba abin da zai rage sai Allah madaukakin sarki da haka babu wani wanda zai dawama a bayan ƙasa duk wanda yake ƙasa zai ƙare zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki babu wani wanda zai ce shi ba zai mutu ba suna cewa lokanatul dunya tadumu li ahadin da duniya tana dawama ga wani ya zama ba zai mutu ba da kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wannan Allah ya zama yana nan da rai inda duniya za ta dawama ga wani to da ta dawama ga annabawa da manzanni da yanzu tana nan da ta dawama ga sahabbai to amma su ma din mutuwa ba ta kyale su ba da haka babu wanda za ta bari kowa yana kan hanya ne kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta je ta same ku ko da mutun ya hau babban gini ya wanda aka gina mai karbe aka rube to mutuwa za ta je ta same shi ba ta barin kowa sai ta je ma'ana inda yake ubangiji ya ce kullu nafsin za'iqatul maut da haka waɗanda suke hijira za su mutu waɗanda ma ba su hijira ba su tsaya don gudun tsoron talauci ko wani abu za su mutu ثم إلينا ترجعون sannan garem za ku koma ma'ana in mutun ya mutu da Allah madaukakin sarki zai koma kuma a lokacin Allah madaukakin sarki zai tayar da shi yayin masa hisabi sai Allah yake mai
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
نعم الله يقول والذين آمنوا كما أن سكي إيمان وعملوا الصالحات سكي أيها نظر كتو لنبوي أنهم من الجنة غرفا ومجد إذا مباسوا وإنزما تاكنا عن الجنة تجري من تحتها الأنهار ولموتنا غدانا تركشوا أنهم takuna da Allah zai ba su khalidina fiha suna masu dawama a ciki ni'ma ajrul alimi madalla da lada da sakamako na masu aiki mana ubangiji Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana bayyana mana waɗanda za su samu kyakkyawan sakamako kun ga a baya an gaya mana sakamakon waɗanda suke kafirai wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin to da ba alqur'ani kuma yana tafiya da at-targhib wa at-tarhib in qur'ani ya tsoratar sai ya fadaitar idan ya fadi maganar makomar kafirai sai ya fadi makomar mu'minai in aka yi maganar mu'minai sai a magana kafirai haka kuma ake son wa'azi ya dinga tafiya da tsoratarwa da fadaitarwa kada kullum mai wa'azi ya zama wa'azin shi shine tsoratarwa kadai kullum sai mutane su dai mai kauna daga rahmar Allah kullum yazo zai magana kan jahannama da ƴan wuta in yanzu zai magana kan munafikai da kafirai da ƴan wuta da sibobin su da yadda wuta take to sai sa mutane su ɗebe kauna daga rahmar Allah amma in yanzu tarye magana wuta tarye magana aljanna kamar yadda slogan alqur'ani yake at-targhib wa at-tarhib kwaitarwa da kuma tsoratarwa wannan shi ake kira wa'azi sai mutum ya zama yana tsoron Allah yana kuma kwaɗayin rahmar Allah wata rai idan yazo aka yi wa'azi aka tarantar aka faɗiyan aljanna da sibobin aljanna da yadda take sai ji daɗi sai ji yana shauki a faɗi ma irin su halaye irin halayen shi ne har ma ya dinga jin cewa ai shi ɗan aljanna ne saboda yana sallah saboda yana azumi saboda ya bi iyaye saboda yana karatun alqur'ani saboda yana kaza sai ji cewa shi ɗan aljanna ne kaga nan ya samu arraja wata rana kuma idan ya zo aka yi bayanin wuta da ma'abuta wuta da irin halayen su da ɗabi'un su da yadda azaba take ta Allah sai kuma tsoro ya kama shi yi tsoron ko shi abinda yake ma ba a karɓa ba ko shi kaza to nan ya samu alkhawfi to mu'mini ana so ya rayu tsakanin bainal qawli war raja tsakanin fata da kuma tsoro kada ya ringa yadda wani bangare akan wani sai dai wasu malamai na cewa in a lokacin rashin lafiya ne lokacin da mutum yake rashin lafiya musamman wanda yake tunanin ba za ta bar shi ba to ya ringa yadda kyakkyawan fata na gamuwa da Allah fiye da tsoron kada tsoron ya ringa yi fatar dan hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga dubo wani matashi mara lafiya yace yaya kake jinka sai yace ai ya rasulullah ina ji ina mai tsoron ubangiji mai kuma tsananin fata ga Allah madaukakin sarki ina tsoro kuma ina fata sai manzo Allah yace na rantsi da wanda raina ke hannunsa wadannan abubuwa ba sa haduwa ga bawa irin wannan lokaci da yake ciki ba sai ya shiga aljanna da haka idan mutum ana so ya zama bainal qawli war raja amma idan mutum ya rinja yi tsoro zalla kullum wanda ya rinja yi to sai ya yi alya'asu min rahmatillah sai dai bai kauna daga rahmar Allah shi ne za ga wani sai ce ai shi Allah ba zai mai gafara ba sai ai ni na zama ni kullum ba wani gafara da Allah zai mun sai ci gaba da bannan da yake kun ga wannan yayi alya'asu ya dai bai kauna dan haka ya zulmi ko kuma idan mutum ya yi zama ya rinja yi ar-raja kamar irin yadda subaye suke yi irin gulatun sufiya wanda suke ɗaukar cewa ai su kurin ɗan aljanna ne su aljanna ma ta su ne sai dai su ba wanda suka ga dama har raba ta suke yi to wannan ba mutum ya zama yana da wannan abin zai sai ya shanta ke sai ya shiga saɓan Allah saboda me zai ga ai cewa ai gidansu ne nanu abna'ullahi wa ahibba'u ai mu ɗan gidan Allah ne mu ba mu da matsala sai kuma ya shige sai yin abin da ba daidai ba amma ya zama bai da kubbar wal raja kamar yadda annabawa suke to alqur'ani yayi magana makomai ɗan wuta wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin sai kuma aka zo kan yan aljanna sai aka faɗi abinda ya gadan muku shiga aljanna shine imani da ayyuka na kwarai wallazina amanu kuma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na gartattu da nubawi annahum min aljannati ghurafa ubangiji ce za mu zaunar da su za mu ba su wurin zama a aljanna wasu ɗakuna ne masu daraja masu kima ya zo a cikin hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda maza Allah yana cewa inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim yan aljanna suna ganin ba abuta waɗannan ɗakuna ɗin waɗanda Allah ce zai ba su ɗakuna a aljanna su yan aljanna suna hango masu waɗannan ɗakunan a can saman su kama yatara'una al-kawkaba ad-durriyya al-ghabira fil ufuq kamar yadda suke ganin wata tauraro mai haske a sararin samaniya za ka ganshi can koli to haka yan aljanna suke hangen masu wannan ɗakuna ɗin aljanna min al-mashriqi aw al-maghrib suna kallon wannan tauraro ta gabas ko ta yamma ta mahudar rana ko ta mafadarta bi tafazuli ma bainahu to me yasa yan aljanna suke ganin wannan can saboda bambancin da ke tsakanin su duka yan aljanna ne amma wadancan sun yi nisa sai manzo Allah ya ce qalu suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah tilka manazilul anbiya ila yablughuha ghayruhum wannan mazaunin wancan da ake hange na annabawa ne ba wani wanda zai zauna sai annabawa sai manzo Allah ya ce qala bala manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa rijalun amanu billahi mazauni ne na annabawa kuma da wasu magaje da sun yi imani da Allah wa saddaqul mursalin sun gaggata manzanni mana suna da imani mai karfi da aiki shi Allah ya ba su wannan gurafan din gidaje ne can kololi dan aljanna ma sai ya daga kai ya hange su a can to idan kuma ga wanda yake wuta kamar shi ba zai ba su ba to wannan hadisi ya nuna mana girman waɗannan gidaje wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi Abdullah ibn Amr bin al-As manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati ghurafan a inna fil jannati ghurfatan a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna yura zahiruha min batiniha idan wanda yake ciki yana ganin waje wanda yake waje yana ganin ciki kamar yanzu irin ginin da zaka ga an yi shi da glass sai yadda wanda yake ciki yana ganin duk wanda yake waje don ana so kuma na wajen ma zai iya ganin na ciki to haka waɗannan ɗakuna suke mana ana ganin komai masu banƙaye ne wa batinuha min zahiriha fa qala abu musa al-ash'ari sai abu musa al-ash'ari yace liman hiya ya rasulullah wannan ɗakunan nawaye sai manzo Allah ce liman alana al-kalam wanda yayi magana mai taushi ma'ana baya kautata magana ga ƴan uwansa musulmai wa ta'ama ta'am yayi sadaka ya ciyar da abinci wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyab ya kwana yana sallah mutane na barci da haka ga duk wanda yake son wannan aljanna wannan matsayi aljanna to ga abubuwan da zai yi a wata riwaya ga wanda liman aqabal kalam ga wanda yayi magana mai dadi karatun alqur'ani la ilaha illallah salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan magana ce mai dadi alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba da haka alkalimatu tayyiba ita ce kalimatu tauhid wanda yake la ilaha illallah wanda yayi imani yayi maganganu masu dadi ya karanta alqur'ani sannan wa aqama sa'ah yake yadda abinci yayi sadaka ya bayar sannan wa salla bil laili wan nas niyam yayi sallah da daddare mutane na bacci to zai samu irin wannan matsayi da Allah madaukakin sarki yake faɗa Allah ya ce tajri min tahtiha al anhar ƙoramu suna gudana ta karkashin waɗannan aljannatai duk inda ka ji maganar ƙorama to ana magana ne akwai ma'ana ni'ima a gurin da shuka da bishiyoyi lubluf da jin daɗi da ni'ima a gurin da kayan marmari waɗannan ƙoramu na aljanna Allah ya gaya mana su kala kala ne masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin ruwa ƙoramu na ruwa wanda ba sa canzawa ba lalatacce ba wa anharun من لبن لم يتغير طعمه غانون وانا بيتاني با ميدادي وانهار من خمر لذة للشاربين باقيا ميدادي لغن ذا سشاء وانهار من عسل مصفى باقول ابونا زمركما لنن غانوا بالأكسن الجنة وألا يتأكسن الجنة إن تجري من تاتي الأنهار خالدين فيها سنة ما سلوما أسكي وانا بذلك بتمهر أبدا وانا ما وثني إماشي dunin idan ni'ima ta zama dawwaman niya to dadin ta ya zarki ni'imar da take yankewa shi sa ita ni'imar duniya take zama ba ni'ima bace cikakkiya dan yadda kai in ka tuno za ka yanke sai ka ji ba dadi yanzu duk kudin mutum in ya tuna mutuwa sai ya ji ba dadi duk mulkin mutum in ya tuna mutuwa sai ya ji ba dadi da talaka da mai kudi da mai mulki da wanda ake mulka da mace da namiji da babba da yaro duk wanda yake nuna mutuwa sai ta yanke mai jin dadin da yake yi alal aqalli ya ji ba dadi to aljanna za a ce kuludun falamau dawama ne ba mutuwa da haka ba magana wani fargaba yan aljanna za a ce dawama ba mutuwa to wannan ma wata ni'ima ce yan aljanna ba sa rashin lafiya kamar da hadisi zo Allah zai ce za ku yi ta lafiya fala tasqamu abadan ba za ku rashin lafiya ba har abada za ku yi taki ba yunwa ba ishirwa sai dai ka sha ruwa don jin daɗi da ni'ima ba maganar wani baccin gajiya ko wahala ɗan aljanna kullum idan sun sha ruwa da abinci to za su dinga ma'ana yin tasbihi da ambatan Allah saboda wannan ne kamar numfashinsu da haka cikin ni'ima ake ciki khalidina fiha za su dawwama a ciki ni'ima ajrun amilin Allah yake ma dan lada lada wadanda suka yi aiki sai wannan ya wada an ba su wannan aljanna sakamakon kyawawan ayyukan da suka yi suka ji Allah madaukakin sarki dan haka sai Allah yake allazina sabaru
allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun
sai aka da fito da sibobin su allazina sabaru wadanda suka yi hakuri وعلى ربهم يتوكلون كما أبنجن سكي دوغرا الذين صبروا وأن سكي هقولي وأنا سنيا هقولي دا دكا بانجلو منشي بدا أوكو سنيا هقولي وجنبين الله الصبر على طاعة الله هقولي وجنبين الله هسي يباتا فو أوانا أبن أما ذا أتاش أي سكي هقولي وجوا على دا أكي باسو أكام الديني suka yi hakuri suka yi hijira suka bar garuruwansu da iyalansu da duk abin da suka mallaka don guduwa da addinin sannan kuma suka yi hakuri wajen barin saban Allah shine nau'i na biyu ba su aikata saban Allah suna bari su hakura duk da zuciya na so amma za a kauce a bari a hakura sannan na uku suka yi hakuri wajen duk abin da Allah ya kaddara musu a rayuwa ba ta ma'ana kai raki ko munanan maganganu dan Allah ya ba su ce alhamdulillah in mun samu ce alhamdulillah ba za su zo suna maganganu suna cewa mene wa Allah ba kamar da suke bada sai mutum ya manta da tarin ni'imomin da Allah ya yi mai mai wannan magana za ka same shi lafiya shi lau a lokacin da wani yana kwance mai da lafiya amma shi yana nan yana ta izgili yana ta cewa Allah ya hada shi kaza me yayi wa Allah amma ya manta Allah ya bashi kaza Allah ya bashi lafiya ya bashi ji ya bashi gani ya bashi magana ya bashi kaza waɗannan ni'imomi wanda kowace inda za a dauko ta dauko abin da yake na duniya gaba daya wannan abin na duniya ba zai ce wannan ni'imar ba amma ya manta ko kuma jahilci ya sanya na wannan maganganu to waɗannan ɗan aljanna ba sa yin wannan sannan wa'ala rabbihim yatawakkalun wa ubangijin su suke dogara wajen dukkan al'amuran suna komawa zuwa ga Allah ba sa neman wani abu a wajen wani Allah madaukakin sarki suna mai da zuciyarsu ga Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki shine kadai mai bayarwa idan kuma Allah ya baka ba wanda yake kwaci in kuma Allah bai baka ba ba wanda yake baka dan haka Allah ya ce wa ka'ayyin min dabba
wa ka'ayyin min دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو
yace wa ka'ayyin min dabbati nawa ne cikin dabba dabbar da ke tafiya a bayan kafa la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake azurta ta da ku wa huwa as-sami'ul 'alim kuma Allah shine mai ji kuma shine masani ma'ana anan kun ga an yi maganar a hakuri da dogaro ga Allah to daga cikin hakurin bayan Allah da dogaron su ga Allah shine suna maida suna neman arziki a wajen Allah ba ta wuce gona da iri wajen neman arziki ba ta zuwa su nemi haramu ko su afkawa haramu suna gani saboda me saboda sun san Allah ne mai bayarwa shi ta Allah a nan yace wa ka'ayyin anan bi ma'ana kam kam ce wanda take nufin at-takthir an hada ta da lafazin ai saboda me saboda ta bada wannan ma'ana wa ka'ayyin kamar ka ce dabba na wace tana da yawa ba wanda ya san adadinta wadda la tahmilu rizqaha dabba anan shi ne da abin da ke tafiya a bayan kasa to dabba na wace suna nan barkatai la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta bana in gari ya waye ba ta tare da arzikinta ba ta ajiyewa wala kai dan adam kana samu ka ajiye kace na gobe ne wannan nabi na gata ba laifi bane ba laifi bane addini wanda Allah yana ajiye abincin shekara wurin sa ibi iyalan shi kamar yadda yazo a hadisi to ita dabba din nan ba ta ajiyewa a dabbobi akwai masu ajiyewa kamar tururuwa tana tara abinci kamar bera yakan tara abinci da sauran dabbobi akwai waɗanda kuma ba ta ajiyewa in sun bi sun cika cikin su suka dawo aka za su kwanta to Allah ya ce nawa ne irin waɗannan dabbobi da ba ta ɗauke da arzikin su a tare da su amma Allahu yarzuquha Allah yana azurta sai aka ce yarzuquha sai inda za a gane arzikin ba mai yankewa ba ne kullum suka fita za su samu sannan wa iyyakum da kuma gaba ɗaya to wannan shi ne abin da muminai 'yan aljanna suka sani da aka suke dogara ga Allah maɗaukakin sarki domin Allah ne yake azurtawa ba wani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa da kuna dogara ga Allah maɗaukakin sarki da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu yana waye gari babu komai a tare da shi sannan ya dawo ya cika cikin shi abinda ake nufi in za ka maida lamarinka ga Allah ka nema to Allah zai baka Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim kuma Allah ne mai ji wanda yake masani ya san dukkan komai kuma yana jin dukkan komai da haka kuma ku maida lamarinku ga Allah maɗaukakin sarki ku nema a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma haka 'yan aljanna suke suna maida lamarinsu ga Allah suna yin haƙuri tare da tawakkali ga Allah amma mugari bin sababi baya kore tawakkali ma'ana dan mutum ya tafi kasuwa yana neman kuɗi ko dan ya tafi aiki yana neman abin da zai ci wannan baya nuna bai da tawakkali ban ma cikar tawakkali ne riko da sababi dan kamar yadda muka yi bayani kaza a baya komai Allah ya tsara shi to komai kuma yana da sababi dan haka shi riƙon sababi baya kore tawakkali menene yake kore tawakkali shi ne mutum ya dinga bi a zuciyarsa cewa neman shi ne zai bashi ko dabara shi ce za ta bashi to anan ba tawakkali ba na mutum ya ce yanzu shi yana ganin da kaza yake yi ba da ya yi kuɗi to ai ba kazar da yake ba da kuɗin ba arzikin na Allah ne shi kaza ɗin sababi ne in Allah ya ga dama sai ka bi wannan sababin ka iya kuɗi wani kuma ya yi kuɗi to abin da ake nufi da tawakkali ka yadda Allah ne mai bayarwa kai dai ka nema kuma a gurin Allah kake nema amma ka bi sababi saboda bin sababi yana cikin abin da yake cikar tawakkali da haka a nan abin da ake nufi ka zama ka bi sababi ka mai da lamarinka zuwa ga Allah kamar yadda wancan tsuntsu in ya waye gari ba komai a tare da shi tafiya yake nema sannan ya dawo kuma ya samu to kai ma abin da ake so kai ubangiji Allah ya azurta mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu yadda ake da yin daidai ya nisantar da mu daga abin da yake nasa Allah maɗaukakin sarki ka karɓa abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka da ya zama mana kurakuranmu ta ba mu zama lafiya ta san mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.